Daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa kuke ji da wannan maritar Laraba 22 ga watan Yuni daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayan sallama da fatan alheri a gare ku baki daya. Kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar kuma za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Niya FM a birnin Kwadni. Masu gabatar da shirin
Usman Ahmed Kabara
tare da Halima Jumrau.
Hukumomi a jihar Ohio a nan Amurka sun zargi wasu ƴan majalisar wakilan Najeriya uku da aikata abin fallasa mai nasaba da badalar lokacin da suka kawo wata ziyara nan Amurka a cikin watan Afrilun da shekarar nan. Wannan ne batun da shirin yau da gobe shirin matasa zai tattauna akai. Dan iyama labarin sa yau akan wannan batun ne.
Ni nan da kake gani na tunani nake game da wani labari mai cike da tonan asiri. America ce ta ce ƴan majalisun wakilai na Nigeria uku sun nuna su manema karuwai ne ko mata a sarari.
To haka kuma muna nan tafe da kwalamar Ramadan daga Abuja.
Salamu alaikum. Yau daga Rakas Kitchen zamu yi Arabian rice.
Sannan kuma ku ji labarin dan iya kamar yadda kuka ji dandano a baya sai ayar mu ta yau tare da Dr. Sharif Almuhajjir da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook ku biyo mu ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
A shafin mu na Facebook mun rubuta cewa kamar dai yadda kuka riga kuka sani hukumomi a jihar Ohio dake nan Amurka sun zargi wasu ƴan majalisu na dokoki a Najeriya guda uku daga jihohin Bauchi, Benue, Akwa Ibom da aikata abin fallasa dake da nasaba da lalatar fasikanci lokacin da suka zo ziyara a Amurka a cikin watan Afrilun shekarar nan sannan muka yi muku tambaya da cewa a ganin ku me ƴan jihohin su ya kamata su yi na ladabtar da su in har aka tabbatar da sun aikata wannan laifi ga amsoshin wasu
Yau da gobe a gaskiya wannan zargin in har ya tabbata to sun zubar da mutuncin su a idan duniya da ma Najeriya baki daya mutunci kuma madara ne in ya zuba ba a debe shi mu talakawa ba abin da zamu ci sai dai Allah ya shirye su amin sako daga Ibrahim Sha'ibu
sai kuma Kabiru baban Digumal yace ai bai wuce ai musu kiranye ba a kuma mayar da su can inda suka aikata laifin su gurfana gaban kuliya man ta sabo tunda su ne masu doka kuma suka ketare dokar da cin zara fun mata da kuma bata sunan kasa Allah ka sa mu fi karfin zuciyar mu amin
amma Usman ina tambaya anan menene kuma kulliya man ta sabo
kulliya man ta sabo
kulliya man ta sabo
alƙali kenan duk yanda kuka saba da shi in ka zo gaban shi zai hukunta ka to ya manta
to shikenan
ah shikenan kuma sai hukunci sai abinda doka tace
eh
shine kulliya
ya subhanallah wata mai alfarma watan farautar lada neman gafara da samun rahama amma wasu bata gari masu bata sunan kasata a idan duniya sun je suna farautar mata ko dama shine aikin da aka ce an je Amurka Allah ya sauke wannan abun kunya da bata mana suna da kuke a duniya sako daga Ahmad Tijjani Sa'ad Dutsanma
sai kuma Sani Hamza Harbau yace to yau da gobe wannan batu fa da ake tace ku ce akan sa duk zargi ne bai kamata ku ci gaba da ya madidi da wannan maganar ba har sai mahukuntan Amurka sun gabatar da shaidun da suka ba da tabbacin aikata wannan badalar sannan ne ya kamata ku yi duk shirye-shiryen da kuke ganin ya dace akan lamarin saboda akwai mutane da dama waɗanda sun yarda da ingancin labarin ku da zarar sun ji kun furta wannan batun to babu shakka za su gaskata lamarin daga ƙarshe ina fatan za ku rika fadar abin da ya tabbata ba jita-jita ba. Nagode da wannan damar da kuka bani na bayyana ni ma na ra'ayin. Jamila wai shin ma wannan magana da ake ta yi? Shin ya wai me ya faru?
To Usman, ka san abin da ya faru shine America, Amurka saboda harkar diplomasiya tsakanin su da Nigeria suka bude kofar su. Wannan nauyi ma su suka dauka, suka kirawo su, suka aje su a wajen masauka da kuma su zauna tare da su kansu su ma ƴan majalisar dokokin nan domin su koya musu inda su suke aiki su ma kuma su fahimci inda suke gudanar
ilimi da
kwarewa kwarai da gaske dan har ma mun samu mun yi hira da ɗaya daga cikin su ai kwarai da gaske to abin da ya faru shine kafin shi jakadin Amurka ya je ya mika wannan takarda din binciken da aka yi kina shi yasa zaka ga cewa ai a watan April abin ya faru amma sai wannan amma sai wannan watan aka samu tabbacin cewa ga abin da ya faru to anan abu ɗaya ne ya kamata a fahimta wannan in aka shigo gidan mutum in aka shigo garin mutum kamar Amurka kamar gidanka aka shigo idan wani yazo yace ya zai bata iyalinka ko kuma ya dauki abin da ba nashi ba ko kuma ya wani abu kana da hujjar da zaka yi amfani da ita ka ce to baka yadda ba fa
kila shi kadai ya shigo gidan kake zargin sa kuma kila kai duk bincikenka ya nuna shine
shine to matakin da zaka iya dauka saboda harkar diplomasiya Amurka ba ta da damar da zata hukunta mutanen nan saboda ma'aikatan Najeriya ne kuma sun shigo da wani abu da ake kiran shi red passport wanda ya kare su
ba su kariya ne kaman da ake cewa immunity da mutanen mu
sun san da wannan ba abin da Amurka zata iya in banda dauka mataki tace to shikenan saboda abin da ya faru ba za mu saki barin ku shigo gidan nan
ba to ya zo gidana ya min abin da bai kamata ba na ce kai ya kare shigowa gidana nayi bincike na gane shi yayin wannan abin amma kai kuma kai baban shi kaje ka bincika in ka ga laifi to in baka gani ba kai ta shafa ni dai kai zo min gidana
kallas
ina ga abin da ya faru
abin da ya faru kenan Amurka ta barwa Najeriya da wannan bincike
to da fatan mun gane
yawa to sai kuma sakon Dr. Yakubu Said yace haba yau da gobe aikar ma ku bata lokacin ku akan wannan domin wannan kadan ne daga aikin shugabannin mu tunda muka ji an kwarmata wannan abun kunya da suka aikata muka san sun aikata din domin wallahi mafi yawan su fasikai ne fajirai ne ga bakin jahilci da yake damun su na rashin addini tabbas wannan bata mutuncin kasa ne da zubar da darajarta babban abun kunya ne mu fatan mu Allah ya shirye ku ya ganar da ku a ƙarshe ku fito ku ba mu mutanen jihohinku hakuri
to yanzu kuma Arabian Rice ce kwalamar Ramadan din mu ta yau muna madafin Rahma Kabir Riskwa a Abuja
wayo Allah
Assalamu alaikum. Yau daga Garkas Kitchen zamu yi Arabian rice. So abin da muke bukata mu yi wannan shinkafa, muna bukatar mincemeat na kakken nama, muna bukatar shinkafa, muna bukatar mangyada, magi, gishiri, citta da tafarnuwa danya, muna bukatar cinnamon, black pepper da albasa. To da farko dai da ma shinkafa ta ga ta nan na wanke ta da gishiri na tsane. Saboda haka albasa ta ga ta nan na yayyanka ta kanana ita ma na ajiye a gefe ga spices ina ga tafarnuwa ta da citta na jajjaga sai man gyada na yanzu zan dora akan wuta to sai ki kawo wannan citta da tafarnuwa ki saka kawo albasan nan da kika jajjaga ko kika yayyanka ta kanana kamar yanda nayi kika ma ki saka a cikin man to ba bane shi za a yi soye ba da ya dan fara wannan dan ruwa-ruwan ya fara tsatsakowa daga cikin sa sai mu dauko shi wannan nakakken naman namu mu saka a ciki yanzu nama din kika sashi a mai shi ma zaki ga ruwa yana dan tsatsakowa daga cikin sa sai gashi nan dai na zuba magi na da cinnamon da black pepper da ɗan gishiri kaɗan to sai ki ta juyawa in ya dauko dan soyuwa ruwan ya dan fara katsewa sai mu zo mu zuba ruwa don matsayi da sanwa zuga shi mun tsayar da sanwa. Sai a rufe, sai ya samu ya tafasa. Yanzu dai ruwan mu ya tafasa, ya dauko wannan shinkafa a zuba a ciki. A juya a tabbatar komai da komai ya haɗe shinkafar, to sai a rufe. Bayan minti kaman 15 sai ki zo ki duba zuwa wannan lokacin da shinkafar ki ta dauko da huwa ruwa yana neman tsotsewa. To sai a rage wuta, a saka leda don tururin ya ƙarasa dafa ta. In kuma akwai buƙatar a ɗan ƙara ruwa ko ruwan ya kafe shinkafar kuma bata dahu ba, to duk ana iya yin haka ba laifi. To alhamdulillah shinkafar mu ta kammala. Ana iya serving ɗin shi ko da kifi, ko da kaza, ko da nama. To a sha ruwa lafiya.
To haka
Mala Usman, ya kamata da a ce an yi romo da yaji na memura.
Eh, gaskiya ko
na memura ko
sannu.
To sai ina
shi yana tuwo mu shinkafa muka ji a ciki. To haka yake. To yanzu kuma sai a biyo mu a ayar mu ta yau, inda za a ji ayoyi 5 na farko a cikin suratul Alaq ga Dr. Sharif Al-Muhajir da bayani.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. وأنا آيوي سوني آيوي قدابير دقجكين سورة العلق آيوي فرقو. الله تعالى ياسو كردوان آيوي ما سجرما أمتاكين فرقو na wahayi ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam, kuma ya bashi umarni na farko a matsayin sa na manzo kuma annabi. Allah ta'ala yake cewa ya kai annabi Muhammad kai karatu da sunan ubangijinka wanda shine yayi halitta, wanda shine khalaqal insana min alaq, ya halicci dan adam daga gudan jini. Sannan kuma kai karatu da sunan mahaliccinka wanda shine mafi girma, kuma ka sani cewa mahaliccinka shine mafi girma, shine ya karantar da dan adam ta hanyar alƙalami, kuma ya sanar da shi abin da bai sani ba. Wannan ayoyi farko dai suna nuna mana muhimmancin ilimi ga dan adam, kuma tabbas dan adam abin da ya kamata ya fara nema a rayuwarsa shine ilimi. Kuma sun nuna mana muhimmancin koyon karatu da rubutu ta hanyar Allah ta'ala da girmama shi. Kuma sun ƙara tabbatar mana cewa babu mai iya ilmantar da kai in ba Allah da ya halicce ka ba. Waɗannan ayoyi sun zo da kwaɗaitar da mu da kwaɗaitar da al'umma wajen neman ilimi da kuma bayyana darajar ilimi. Ilimi abu ne wanda ya zama mai muhimmanci ga dukkan musulmai su neme shi, saboda dalilai guda 6. Na farko shine abin da annabawa suka gadarwa al'umma baki ɗaya. Na biyu shine abin da yake dawwama ko da bayan mutun ya mutu, ba kamar dukiya da ƴaƴa da suke karewa ba. Na uku shine abin da ke budewa dan adam zuciyarsa, ya haskaka mishi, ya nuna masa abin da zai yi wanda yafi dacewa da addininsa da rayuwarsa. Na hudu ilimi kan taimakawa wajen daukaka darajar mutun, ya maida shi khalifan Allah a doron ƙasa, ya bashi mulki ko ya bashi daraja ko ya bashi daukaka ta yadda bai sani ba. Na biyar ilimi shi kadai ne abun da aka halalta wa dan adam yayi hasada a kansa da shi da sadaka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana iya yin hasada da mutum ta hanyar ilimi, ba wai da fatan ilimin shi ya gushe ba, sai dai da fatan Allah ya baka kai ma ilimi irin na wanda ya samu ilimi. Sannan na ƙarshe wanda shine mafi muhimmanci, ilimi shine hanyar shiga aljanna, saboda duk wani aiki da zaka yi idan baka da sani akan shi, to wannan aikin akwai yiwuwar kai kuskure, sakamakon haka kuma zai iya samun matsala wajen karbuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mana hori da neman ilimi, lokacin da yayi mana kuma hani da kwaikwayo da sunan rashin ilimi. Manzo Allah yace la yakunanna ahadukum imma'a, na hane ku ɗayan ku kar ya kuskure ya zama dan kwaikwayon masu ilimi ko masu wani aiki, ya rika cewa ni zan bi su malam wane, idan suka yi daidai ni ma daidai ne, idan suka yi kuskure ni ma na yi kuskure. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna raunin wannan fahimta. Yace kai kokari ka ilmantar da kanka yadda zaka gane cewa idan mutane sun yi kuskure kuma ka kauce kuskuren su. In sun yi daidai kai daidai. Wannan nasiha ce a gare mu musamman ga matasa na wannan zamani. A lokacin da mutane suka dage suke zuwa neman ilimi, matasa sun maida hankali ga bangar siyasa da kuma jin sauraron radio. Da zarar sun ji an faɗi abu kaɗan wanda basu tsaya sun fahimci inda ya kai ba, sai su je su yi hukunci ko kuma su ba da fatawa ko kuma su ba da wani abu akan kuskure, kuma mutane su rayu akan rashin sani. Ya zama wajibi a gare mu da mu nemi ilimi, saboda rashin ilimi yana kawo mana matsaloli a cikin al'ummarmu da dama. Za ka ga mace ba ta san yadda ta tafi da mijinta ba, miji bai san haƙƙin iyalansa ba, ɗa bai san haƙƙin iyayensa ba. Iyaye suna kuskure a wajen haƙƙin tarbiyyantar da 'ya'yansu. Al'umma tana kuskure kamar mutane ilimin ya gushe gaba ɗaya, ya zama saura son rai. Duk inda mutane ba za su yi aiki da iliminsu ba, to shine za ka same su da cin hanci da rashawa da barna a doron ƙasa da karya dokoki da rashin saurarawa da yawan musu da yawan ɗabi'u marasa amfani. Sakamakon haka, bisa ga hasken wannan ayoyi guda biyar wanda su ne abinda aka fara umartar musulmi gare shi, ya zama dole ga dukkan musulmi ya dage wajen neman ilimi, ya ilmantar da kanshi, ya ilmantar da al'ummar shi, kuma ya yi ƙoƙari ya yi aiki da abinda ya koya. Allah ta'ala ya ba mu nasara kuma ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
Amin. To yanzu ga Isa Lawal na Ikra da labarin ɗan iya.
Ganin ɗan iya na dariya yasa yau na fara mai da kirari, nace barnar gangan a daji tana gaburi, mai bidar kayan wari kuma yaje ga bodari, babbar alamar ruwan sama kuwa tana ga hadari. Dan iya yace dakata na ikar kada ka sa in kai dukan da ka iya fidda hakuri. Alhalin kuwa ni nan da kake gani na tunani nake game da wani labari mai cike da tunan asiri. America ce tace ƴan majalisun wakilai na Nigeria uku sun nuna su mane ma karuwai ne ko mata a sarari. Ta ce ɗaya dai da mai gyara mai ɗaki a hotel ya so ya aikata wannan mummunan lamari, biyun kuwa ma'aikatan hotel suka gaya wa cewa idan akwai karuwai kusa to suna fada marmari ko marari. Ko da yake dai na ji dukkanin ƴan majalisun uku sun ce wannan labari na American cike yake da sharri. Na ce ɗan iya ni ma na ji labarin nan, har ma an ce ɗaya daga cikin ƴan majalisar ya yi yunkurin ya yi fyaɗe, don an ce mai gyara mai ɗaki a hotel ɗin ya dinga yunkurin ganin ya murɗe. Su kuma biyun suka ce a nemo musu mata masu zaman kansu ko kuma karuwai su ɗan naɗe. Amma ka san tuni ɗaya daga cikin ƴan majalisun ya ce wai labarin ya zo a murɗe, saboda haka ma ya ce mu ƴan ƙasa mu kama kunnuwanmu mu doɗe, har ma da cewa wai Amurkan so take kawai mutuncin majalisar wakilan ya koɗe, idan ya so sauran ƴan ƙasa su rinƙa kallon majalisar suna zunɗe. Ɗan iya ya ce don Allah dakata na ikar kada ka maida ni wani gaude. Wannan labari dai ya nuna ƴan majalisarmu idan sun je ƙasashen duniya sukan barbade, idan kuma sun dawo gida Nigeria kaga sun kace kan kujera wani lokaci ma har kaga sun harde. Nace to ɗan iya aika bari dai, tunda an ce majalisar tana binciken bin salsala, ta fidda rahotanta tukuna kafin kai tereren talla, domin mai yiwuwa binciken ya wanke ƴan majalisar sala sala. Ɗan iya yace kai na ikara ka faye son baiwa kanka wahala, ko kuma in ce kana yawan son mai da ɗan Nigeria wani gaula. In banda haka ai ka san koma mai majalisar za ta ce an riga an samu matsala. Don kuwa abu ne a fili cewa ƴan majalisar ƙasar mu sun je wata ƙasa sun kuma yi yunkurin yin badala, kuma wai waɗannan mutanen na majalisa ne za su tsara mana rayuwar da za mu yi walwala. Ta yaya za su kawo dokoki ko kudurorin da za mu yi madalla, tunda dai abu sai ƙara bayyana yake cewa sun buge da tsula tsiya kala kala. Nace to a gaskiya ɗan iya idan dai ta tabbata ƴan majalisar nan sun tafka wannan mummunan aiki, to ya zama wajibi majalisa da gwamnati su ɗauki mataki. Don kuwa ƙila waɗannan wakilai namu sun daɗe suna irin wannan tafki, wanda idan aka yi sakaci zai jefa wannan ƙasa a cikin mummunan tafarki. Don kuwa naji ita kanta Amurkan ta ce wannan aika-aika ta ƴan majalisar ka iya ɓata wa Nigerian suna ga wasu sauran masu masauki, saboda haka idan wasu ƙasashen duniya suka ce neman karwai ko mata masu zaman kansu ke kai ƴan majalisar mu su yi tattaki to kada wani cikin mu anan ƙasa ya ce zai yi mamaki kodayake dai wannan batu ya samu ma dole ƴan ƙasa mu fara addu'ar Allah ya kawo mana daukin da zamu ga sauyi a ƙasar nan kamar a mafarki ta yadda da sanin roman demokradiya zai gangara ƙasar nan daki daki sannan mu ma ƴan ƙasa Allah ya taimake mu dukkanin munanan halayen mu su samu tsarkin da zamu koma kan kyakkyawan tafarki
Jamila da Usman da kuma masu saurare da harun harko dai mun gayyato Aminu Hassan Gama wato lauya Aminu Hassan Gama wanda ke jami'ar Harvard a nan Amurka domin mu tattauna da shi to amma bai samu damar zuwa wannan zaure na mu domin mu tattauna da shi tunda yana cikin wani taro amma saboda haka zamu bude layi wato 202-205-2655 202-205-2655 domin ku kira mu ji ta bakin ku akan wannan batu mun so mu samu Aminu Hassan Gama wani tunda lauya ne kuma masanin dokoki na nan Amurka da kuma na can Najeriya da zai mana bayani to amma haƙa mu bai cin maruwa ba saboda yana aiki to amma ka haimu har samun kira Mallam Usman da Jamila wannan batu dai da muke zargi ne an zargi waɗannan mutane ko da yake ita gwamnatin Amurka har ta riga ta dauki mataki akan wannan zargi kuma ta ita ta mika lamarin yanzu ga
Najeriya
gwamnatin Najeriya idan wannan zargi ya tabbata idan har waɗannan mutane sun yi kaga shi wannan gololo ko shine na Bauchi yadda kamar
yadda gamawa ma
gamawa ko yawa kamar yadda bayani ya nuna irin matan nan mai aiki mata masu aiki a otel masu share share wanda ita za ta share mishi daki da ita ya so it an yi zargin cewa ita ya so yayi lalata
shin haka nashi bayanin
yawa idan muka duba haka idan kuma wannan zargi ya tabbata kin ga kenan har yanzu akwai masu daukan cewa idan mace tana aiki a otel to macen banza ci karuwaci
sosai
eh akin san ma babban matsalar zaki ga yawanci mutanen mu yawanci zaki ga muna tsammanin ba ma wai mace mai aiki a hotel ba amma mafi yawanci mata ma aikata sai kike ga mace tana koyarwa tana samun ladanka da na ƴaƴanka tana nuna musu hanya sai ka ce mata ai mata banza ci saboda kullun tana kan hanya ko kuma ke yanzu kike aikin nan kina ta faman yanda za a gyara tarbiyyar yara ya ce Halima ai aiki take a radio ai bai ma kamata a jimuriya ta ba ta yi aiki ta yi haram
ko ɗan banki
wannan kowa sai kike irin wannan zargin to kamar yanda kike ce ne nan ni abinda na fahimta ai sana'a ce sosai dan ta aiki a hotel da mijin ta kila tana nan ta zo tana aiki kai kuma kana tsammanin nobles ne to ba nobles bane
gaskiya
yawa kuma wani abin da ya hado mana akai waɗannan su ne ƴan majalisar dokoki idan wannan zargi ya tabbata kenan ina ta tunani nace kenan kamar abubuwan da ke tafaruwa yanzu a Najeriya ana cin zarafin mata sosai
gaskiya
ga kuma kananan yara ana ta musu hadi
ga ana ta san ayi doka
yawa amma gashi dokan nan an kasa samun waɗanda
za su
wata kwakwarar doka wadda za ta yi maganin
wannan ga kuma ƴan ƙasa na san ayi dokar irin wanda za ta
fara amma an mika dokar ita irin wannan din da za ta kare haƙƙin mata cin zarfi mata da ake yi to ai bai wuce zaman na farko ba
yawa to amma dalilin in zargin ne ya tabbata kenan abin da yasa irin wannan doka ba za ta samu ba saboda irin waɗannan mutane su ne a majalisar dokoki
kin san Bahaushe ya ce mai bunu a can baya kai gudun mawo gobara
yawa ga kira mun samu daga Plateau hello salamu alaikum muna ji wa ke magana
wa alaikum salam Suleiman ne daga jihar Plateau a karamar hukumar Shandam
to Suleiman daga Shandam muna jin ka
yawa nace buri yayi kama da mutum
to ma'ana
yawa ma'ana shine yawanci shugabannin nan namu dama mu sun fita zuwa kasashen wajen nan yawanci ba aiki ne ke kai su ba yawanci ko suna zuwa su je su shashe galin su ne to kinga alama abinda muke faɗa alaman ya fara nunawa kenan akan wayannan mutane guda uku na abinda suka yi dama mu muna zari sai da aikata irin wannan aikin dai ga sun fita wai an je wani aiki za ki ga firgiri an je an dafo an je an yi wasa da su to dama mu muna zargin su akan irin wannan abubuwan da yake tafe to ga gaskiya ta fara fitowa yanzu sai dai mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya daɗa tona musu asu
To muna godiya sosai Malam Sulaiman daga Shandam jihar Plateau. Yanzu ga wani kira daga Nasarawa. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wake magana daga Nasarawa?
Kuna magana Salih Abdulkadir daga Nasarawa.
To Malam Salih Abdulkadir, muna jin ka, me zaka ce?
To gaskiya ne abun da zance, gaskiya ɗan majalisun nan idan Allah ya sa abun nan ya kasance haka, gaskiya ya kamata a abun nan hukunta su gaskiya.
Wani irin hukunci kake gani? Malam Salih, kana ji?
To gaskiya ina jin ku.
Kace idan wannan zargi ya tabbata, idan Najeriya ta nata bincike ta wannan abu ya tabbata a hukunta su, wani irin hukunci kake gani?
To gaskiya idan aka hukunta su malama, idan aka hukunta su ne kamar yadda jabba, idan suka duba su ga haka, gaskiya irin hakan ka gaskiya za samu daidaiton abubuwan.
To muna godiya sosai Malam Salih Abdulkadir, da fatan zaka sha ruwa lahiya. Yanzu za mu je Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wake magana?
Alaikum salam. Kina tare da Suleiman Kubwa, mazaunin da kwa ina kiran ku daga Kubwa Bazangwa yanzu haka.
To Suleiman Kubwa, Kubwa ko?
Kubwa.
Kubwa Abuja.
To muna jin ka, me zaka ce?
To hakikanin gaskiya antinmu hankalinmu ya yi mutukan tashi a matsayinmu na matasa a Najeriya, wanda waɗannan mutane waɗanda mu talakawa mun jajirce mun zaɓe su, mun tura su majalisa don su aiwatar mana da dokoki, kuma su kare mana haƙƙinmu, wanda yake muna ƙarƙashin gwamnatin tarayya wanda yake su ne idanmu a gurin. Sai gashi muka ji irin wannan ya faru a kansu, a gaskiya mun girgiza mutuƙa. Amma mun kiranmu ga dukkanin waɗanda suka san cewa waɗannan ‘yan majalisu sun fito daga ɓangarensu, kiran da muke yi shi ne su yi ta, in dai an tabbatar da wannan zargi ya tabbata, kiran da muke yi da talakawa da su yi ƙoƙarin dawo da waɗannan ‘yan majalisu don su zaɓi shugabanni na gari, don gaskiya mu ci gaba muke so, ba ma son gurɓatacce a cikin wannan gwamnati. Na gode babba, an ta tashi lafiya.
To muna godiya sosai Malam Sulaiman Kubwa. Kubwa ko?
Kubwa.
Kubwa. Yawa, Kubwa daga Abuja. Yawa, to ga wani kira mun samu. Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam, Hajiya Halima.
Ina wuni wake magana, kuma daga ina?
Yawa, Sanin Shaga, kofar Kaura ka tsanani.
Kai, Sanin Shaga sosai kam, ina ganin ra'ayoyinka kana turowa. Sannu Malam Sanin Shaga.
Yawa, Hajiya Halima.
Yawa, to me za ka ce? Lahiya lau, alhamdulillahi.
Masha Allah.
Muna jin ka, to me za ka ce?
Gaskiya a kan wannan al'amarin da ya faru, kam gaskiya bai yi daɗi ba sosai wallahi. Domin musamman ma waɗanda su waɗannan al'umma waɗanda suke wakilta, ‘yan jihohinsu, saboda gaskiya don na ga wasu rubuce-rubucen wasu irin, gaskiya su suna maganar cewa su sun ba su kunya waɗannan mutane. Da kuma gaskiyar magana, idan muka ɗauka waɗannan mutane mafi akasarinsu ko da yake ma dai ‘yan Najeriya ne, to mu kanmu ba ma wai ‘yan jihohinsu ba, mu kanmu ma ta shahe mu. Saboda haka gaskiya wannan al'amarin bai mana daɗi ba. Da fatan dai Allah ya kyauta gaba kawai.
Amin. Mun gode Malam Sanin Shaga, muna godiya. A sha ruwa lahiya. Ga kira mun samu, ina ga mun samu mace ta kira mu. Hello, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina wuni wake magana?
Wa alaikum salam. Ina wuni.
Rediyonki na kunne? Rediyo ko za ki kashe rediyonki?
Yawa. Aisha ne daga lafiya.
To Aisha, muna jin ki, me zaki ce akan wannan batu? Aisha, muna jin
ki. Fata na Allah ya, ina addu'a Allah ya shirye su.
Amin.
Allah ya shirye su.
Amin.
Allah ya kawo mana iyakan wannan abubuwan da suke faruwa a Najeriya.
Amin Aisha.
Nagode.
Mu ma mun gode Aisha, da fatan za ku sha ruwa lahira. Wai, lahiya. Jinji. Me nace?
Saboda ta ce Allah ya shirye mu. Jinji lahira ta zo rai.
Amin. Yau. Masu saurare, iyakacin shirin namu kenan yanzu a madadin
Usman Ahmad Kabara.
Da Jamila Kabiru Fagin.
Da Daniel Brown, da Amala Sauti, da Mr. Aidin Utuku wanda shi ne injiniyan mu a yau, sai kuma masu sauraron mu irin su Shu'aibu Idris Usman, da Sulaiman Umar Jibril, da Abba Musa Umar Abubakar, da Muktar Alhaji Isa, da Nura Ammani. da Rajab Okoshi Ibrahim da fatan za su sha ruwa lahiya. Halima Zumaro ke sallama da ku. Ku huta lahiya sai gobe da izinin Allah.
Yan wasan kwallo bata manta ba. Wasan kokowa bata mance ba. Wasanni na motsa jike dinkin su bata share ba.